بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو الحميس قوما قوات سفر إجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي الشكرة دبوت عيدة تريهود دا أشرين دبيو wanda ya daidai da uku ga ainihin watan Mai shekara ta 2001. Muna karatun littafin As-Sarimul Battar fi Tasaddi li Sahratil Ashrar na Sheikhul Allama Wahidu Abdussalam Bali hafizahullahu. Littafi daya tamkar da dubu da addinin Musulunci ke alfahari da shi wajen tinkarar bokaye, matsafa, masu tsafe-tsafen secret societies, masu cultism, masu tsubbu, ƴan duba, ƴan bori, duk wani madamfari ta hanyar aljani ko bokanci. Wannan littafi ya sanya kansakali na alqur'ani da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama, ya tinkare shi da yaki gadan-gadan har sai ya tuba ya bari, ko kuma har sai an ga bayan shi da izinin Allah. In jama'ar musulmi ba su manta ba, an gama karatun wannan littafi har zuwa fasli na ainihin kusa da ƙarshe, wato fasli na 7. To a jiya muka shiga cikin fasli na 8, wanda yake magana akan al'ainu, abinda Bahaushe ke kira kambin baka ko kambin ido. To wasu masu bankaura da shirme suna fassara al'ainu da maita, shi yasa sai suka ƙara kawo rudani a cikin ƙasar Hausa. Dama Bahaushe yana da wata aƙida ta musamman akan maita, sabanin irin abinda aƙidar musulunci ta zo da shi. To shikenan da an fassara al'ainu da cewa al'ainu maita, shikenan sai Bahaushe ji kamar ana gaskata irin ainihin wato aƙidojin da yake da su game da ainihin maita. Maita tabbataccen abu ne, akwai shi, amma wani ɓangare ne na ainihin sihiri wanda yana gudana a ƙarƙashin sihiru tafriq ne. Duk inda maita take a ƙarƙashin sihiru tafriq ne take ainihin gudana. Amma kuma maita, babban hanyar da ake gane bambancin maita da al'ainu ita ce, ita maita abu ne muktasab, nemanta kai kake da kanka ko kuma wani ya saka maka, ko kai kaje yanzu haka baka gaji maita ba kiri da muzu sai kaje a saka maka maita, shikenan sai ka zama mai ta haucin ya jama'a, kamar yadda ainihin wato jama'a suke cewa. Duk karkashin dai tsafi ne da tsubbu da sauransu, baki ɗaya dai Allah ya ce wa mahum bi darrina bihi min ahadin illa bi idnillah. Boka, matsafi, dan tsubbu, dan duba, dan cultism, dan secret societies, mai, duk Allah ya hada su gaba ɗaya, yace ba su isa su maka komai da duban su da maitar su da tsafin su da komai ba sai da izinin Allah. In kaga mai ya cika a ƙarya, shi ta sha ƙarya, Allah ne ya bada izini kawai, inda Allah bai bada izini ba bai isa ba. Jama'a mun gane, to maita ita abu ne muktasab, neman ta ake, ko kuma in babanka maye ne ko in uwarka maiya ce sai ta dauka ta saka maka. In ba ta saka maka ba, babu yadda za a yi ka zama maye. Ba wai kamar yadda mutane ke tunani, dan uban wane maye ne dole shi ma maye bane, ƙarya ne. Ba kamar yadda mutane ke tunani, dan uwar wane maiya ce dole shi ma ya zama maye, a'a, sai in an saka mishi sannan. To amma ita wannan larura ta al'ainu, kambin baka ko kambin ido, wata guba ce da ke idan ɗan adam, tana faruwa ne wajen kallo a cikin zafin zuciya. Duk sanda ka kalli mutum a cikin kana mai zafin zuciya da shi, sai ainihin wannan larura sai ce ta asiri. Ko kuma guba da ke baki, duk sanda ka faɗi magana da ta zan, ko da maganar alheri ce, amma zuciyarka na mai zafi da faɗin wannan abin, sai ainihin abin ya wargaje. Mutum ya zo ya siyo sabuwar mota, shikenan, to Allah ya sa alheri, Allah ya kiyaye, Allah ya kiyaye, amma zuciyarka ta ɗau wuta, to wannan kalmar cewa fa kake Allah ya sa alheri, Allah ya kaza, amma sai ta iya zama mugun abu, saboda zuciyarka ta riga ta ɗauki wuta. Abin da bakinka ke faɗi ba shi zuciya ke nufi ba, sai wannan abu ya kama. To mai irin wannan larurar a karan farko shi kanshi bai san yana da ita ba, sai in ta faru asiri ya tonu, sannan yake iya gane yana da ainihin wannan larurar. Amma shi maye, duk inda maye yake ya san shi maye ne, amma mai kambin baka ko kambin ido bai san yana da larurar ba, sai in ta faru. Mun kawo hadisi jiya, yana cikin Muwatta ta Imam Malik, yana cikin Sahihul Bukhari, sahabi mai suna Amir ɗan Rabi'a
sahabi ne, malamin fiqh, malamin hadisi cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama. Ga hadisan shi nan kana karanta a cikin babin sifatul salati cikin littafin Bulughul Maram. An Amir ibn Rabi'a radiyallahu anhu, yana da cutar kambin ido, kambin baka bai sani ba, kawai sai ya ga wani sahabi ya tsuguna yana wanka, kai masha Allah wannan jiki naka ban taba ganin fata mai kyau liƙuliƙu irin ta ba. Nan da nan ya wuce, kawai sai wannan sahabi ya fadi rangaranga, ya sume hajaran majaran da Bahaushe ke cewa. Aka je aka ce ga shiga shi abin da ya faru ya manzo Allah. Manzo Allah ya ce ba ku tuhumar wani? Suka ce ba sa tuhumar wani. Sai dai Amir ɗan Rabi'a ya wuce shi wannan yana wanka, ga irin kalmar da ya ce. Annabi ya sa aka kira Amir ɗan Rabi'a, ya ce dan me ɗaya daga cikinku zai kashe ɗan uwan shi? Manzo Allah ya mishi faɗa. Sahabin ya ce ya manzo Allah, me nayi? Ni ban yi mishi wani abu ba, kadai na gan shi yana wanka ne, na ce ban taɓa ganin kyakkyawar fata mai laushi irin wannan ba, ban faɗi komai ba bayan wannan. Manzo Allah ya ce me yasa da ka faɗi haka baka ce Allah ya sa albarka ba? To ga irinta nan ta faru yanzu. Sai ka je sai ka yi wanka, ka je ka kawo mana ruwan. Aka je aka yaje wanka, ya kawo ruwan. Manzo Allah ya sa aka zaunar da wannan, aka sheƙa mishi ruwan ta ka, shikenan sai watsake. Jama'a mun gane wannan da kyau. To duk za mu ji bayanai akan wannan. To kaga yanzu Amir ɗan Rabi'a bai san yana da wannan cutar ba. To shi yasa aka shar'anta jimilla da tafsili. Ka san kana da larurar, ba ka da larurar, duk sanda dai kaga wani abu da ka yaba, to kalmar Allah ya sa albarka tana karya wannan gubar da ke bakinka a lokacin. Misali, kaga ainihin kyakkyawar mota wani ne, wani ya yi kankareren gida ne, kaga kyakkyawar budurwa ne, wani ya sai agogo ne mai kyau, wani ka sai agogo, to Allah ya sa albarka, Allah ya sa albarka. To wannan kalmar ita ce Bahaushe lalata ta, yake cewa tubarkalla. To tubarkalla surkulla ne, domin abin da ake nufi da surkulla shine abin da bai shiga cikin wani yare ba. Kalmar tubarkalla ba Larabci bace, ba kuma Hausa bace, don haka ta zama shirme. Tabarakallahu ne, sai Bahaushe mai da shi tubarkalla. To ya bar Larabci bai karasa Hausa ba, don haka bai da ma'ana. Don haka ko dai ka ce Allah ya sa albarka, kai Hausa ke ne, ko kuma ka ce barakallahu shikenan. Amma tubarkalla wannan mun gada ne Hausa suka lalata, don haka ka bar Larabci, ka bar Musulunci, baka karasa maguzanci ba kai kuma. To saboda haka jama'ar musulmi kun ji, duk dai za mu samu waɗannan abubuwa jama'a. Allah ya ji kan Malam Abubakar Mahmudu Guni, kullun ya zo sai ce karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ɗaya ga musulmi. Sannan ya ce ba ka iya fahimta alqur'ani ko hadisi sai ka bi fassarar malaman farko, wato as-salafus salih. To duk waɗannan abubuwan da ake bayani a kai, wallahi in ba alqur'ani da hadisi ba, in ba a wurin malaman farko ba, babu wannan karatun gaba ɗaya. Yan baya daga taqalidanci a kalewa mazhaba garan gam ai ta faɗa da qur'ani da hadisi, sai tariqa, sai iskanci, sai ainihin wato damfara, ba abin da suka sani sai waɗannan abubuwa. Ya za a kirkiro wata hanya da za a hada kaza, a hada kaza, a damfari mutane, wannan shine abin da suka yi. Wasu kuma suka je suka zagewa mazhaba, wasu kuma da suka koma gaba daya, shikenan sai suka ainihin koma zuwa ga bokanci. Amma salaf sune suka tsaya hidima alqur'ani da hadisi. Mutum zai bar garin sa yana shekara 7, me ya tafi koyowa karatu, bai dawowa garin sa ya tsufa. Duk samarin garin ba su san shi ba, a ce wannan faɗan garin nan ne. Ina yake a ce tun da ya tafi karatu sai da ya zama malami ya dawo, haka suke yi. Kai kun dai kuɗi ne ka tafi nema fata kwalto, shi ne sai ran da kuma ka tsufa za ka dawo, ran nan cuta ta kama ka ko matsala ko kaza ko. Amma su za su tafi neman ilimi ne sai dai sun tsufa su dawo. Allah ya ƙara musu yarda. To jama'ar musulmi, waɗannan su ne insha Allah. Sai dai kafin mu tafi da nisa, ina so zan yi tsokaci akan matsalar da ake ciki a yanzu din nan a cikin waɗannan makonni a ƙasar nan tamu Najeriya. Ita ce matsala game da allurar rigakafi da ake yi. Matsala dangane da allurar rigakafin nan da ake yi, ana ta cece ku ce a kai. Amma a ƙashin gaskiya, abin da ya kai ni zan yi magana a nan shi ne, ranar Asabar da ta gabata, wadda ta daidai da 29 ga watan April wannan shekara da muke ciki ta 2000, an yi ainihin shirin hannu da yawa 2001, an yi shirin hannu da yawa a gidan rediyon tarayya Najeriya na Kaduna. Wannan hannu da yawa da aka yi, jama'a sun ta bugo waya. Jimillar dai abin da jama'a suka fi kuka a kai shi ne, alluran nan ta rigakafi da ake yi, ba musu ake game da halaccin yin rigakafi a musulunci ba, amma ita allurar wannan maganin da ake kwankwaɗawa 'ya'yan jama'a a baka shi ne mutane suke kuka akai to jimillar abin da ainihin wato hannu da yawan nan ya kwane tashi akai shine lalle an yi kira ga cewa a daure a matsa bincike akan a gane shin wannan sinadarin allurar da ake yi yana da cutarwa ko bai da cutarwa wannan shine sakamakon ainihin wato da ainihin ita kanta tashar gidan rediyon Najeriya na Kaduna ta bayar a labaran karfe 1 da rabi cewa sakamakon wannan abu da hannu da yawa da aka yi mutane sun ta bugo waya suna roƙon a matsa bincike a samu likitoci ƴan gida ƙwararru waɗanda suka amsa suna da aikin likitancin kiristoci ne musulmi ne kowa ya wakilci addinin shi da ƙarfin zuciya a bincika a gane shin wannan sinadarin allura da ake kwankwada wa ƴaƴan jama'a shin da gaske ne akwai guba a ciki wadda ba za ta tashi ba sai nan gaba ko kuwa babu komai wannan matsala ita ce ne sai ranar litinin kamar karfe 7 da rabi wato karfe 7 na yamma zuwa karfe 7 da ainihin rabi wanda ya daidai da 31 ga watan mai na ita wannan shekarar karamar tasha ainihin ta KSMC wato tashar gidan rediyon na abin nan jihar Kaduna ita kuma ta yada ainihin labarai wanda suke sawa take da yau da gobe makarantun labaran shine Ahmad Kidanda a ciki ya ruwaito maganar gwamnan jihar Kaduna ainihin wato Ahmad Muhammad Makarfi yana sukar cewa dan menene malamai suke magana kanzon kurege kalmar da Kidanda ne amfani da ita kenan suna faɗin kanzon kurege game da abin da ya shafi allurar rigakafi wannan ba malanta bace wannan kaza ma'ana gwamnan jihar Kaduna ya soki malamai da fastoci akan wa'azi da suke suna cewa mutanen su da su daina yadda ana kwankwada wa ƴaƴan su wannan allurar rigakafi to a ƙasar gaskiya saboda Allah idan gwamnan jihar Kaduna yana da malamai matsariyata waɗanda suke ƴan fadarsu to mu da ke sauran bangarorin jihar Kaduna muna wa'azi mu ba ƴan wa'azin kanzon kurege bane gwamna wannan magana ta ka ita ce maganar kanzon kurege ni wa kai ba gari ne baka san kanzon kurege ba ƙarya ake nufi to mu ba ƴan wa'azin ƙarya bane abin da muke faɗi gaskiya muke faɗi amma ba mu ki in kana da malaman fada da suka saba yin ƙarya ba to ba irin mu ɗaya da su ba amma mu ba ma faɗin ƙarya ƙarya haramun ce ko da za a yi mana sassauci mu ba mu ganin dacewar mai ƙarya domin Allah ya ce innama yaftaril kadhiba allazina la yu'minuna kadai waɗanda ke iya kirkirar ƙarya su faɗa su ne waɗanda ba su yi imani da Allah ba mu kuwa mun yi imani da Allah da umarnin Allah a cikin alqur'ani da yake qulu amanna billahi wama unzila ilaina wama unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbab har zuwa da karshen aya ma'ana Allah ya umarce mu da mu imani da shi Allah mu imani da dukkan manzannin Allah mu imani da abin da aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallama alqur'ani mu imani da dafan farko to muna da wannan imani dan haka mu ba makaryata bane allurar rigakafi kuma tana nan muna da suka akan wannan irin allurar rigakafin da ake kwankwada wa ƴaƴan jama'a kuma muna cewa duk wani musulmi kar ya sake ahir muna zuga shi muna kwaɓa shi kar ya sake ƴan allurar rigakafin nan su shiga gidan shi amma a shar'ance ita yin ainihin rigakafi shi yin rigakafi hukuncin shi a musulunci ya tabbata ana tunanin wata larura za ta afku sai ainihin a ce to ga wani magani wanda an tabbatar da maganin irin wannan cuta ne ku sha dan in wannan larurar ta tinkaro nahiyar ku Allah ya ketarar da ku da izinin Allah wannan babu laifi akan haka ga wannan littafi at-tibbul islami Dr. Ahmad Faha wani babban malami ne na musulunci kuma likita gashi sai da ya kwance matsala game da tarihin likitanci a duniya baki daya tarihin musulunci ainihin game da likitanci ladabban da ya kamata likita duk abubuwa ga su a ciki ya tattauna matsala dangane da rigakafi musulunci ya yarda da rigakafi to amma abin da muke magana shi ne ita wannan allurar da ake yi to ita mu muke suka akai dan haka an je an gayyato wasu malamai ƴan ƙauye gidadawa waɗanda ba su san yadda ake sauwara ka'ida ta magana ba ko ba su san yadda ake tsara wa'azi ba ko ba su san yadda ake idadud darsi ba lesson plan sai ka zo ka ɗibo abubuwa guda biyu sai ka kwamutsa gefe wuri ɗaya sai kai magana ya zo ya ta magana akan ai musulunci ya da rigakafi dan haka sai ya tashi shikenan ba cewa ake musulunci bai da rigakafi ba, amma da sai malamin ya bambance. Musulunci ya yadda da rigakafi jimilla, amma wannan allurar rigakafin da ake ita muke suka akai. Don haka maganganun biyu ne, kuma malamai suka ce man ja'ala al-babaini baban wahidan faqad qasa qiyasan fasida, wanda ya gwama kofofi biyu guri ɗaya yayi mugun qiyas. Don haka rigakafi ya halatta a musulunci. Wannan allurar da ake yi ta rigakafi a yau fa, wannan allura ce wadda sam bamu yadda da ita ba, domin tana daga cikin munanan makircin kungiyar masuniya, ko in faɗi da turanci Freemasonic. Waɗannan ƴan Freemasonic wata kungiya ce mai ƙarfi ta Yahudawa, wadda tarihinta yana komawa tun zamanin Annabi Musa alayhi salatu wa salam. Su waɗannan Yahudawa su ne Yahudawan da Annabi Musa ya gwagwarmaya da su, suka wahalshe shi. Allah ya bamu labarinsa a cikin Alkur'ani. Duk abin da Annabi Musa ya kawo sai sun yi shigantaka a kai. Ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha, sun ga masu bautar gunki sai suka ce Musa kaga waɗannan maguza suna da Allah, mu ma ya kamata ka samar mana namu. Annabi Musa ya je yana magana da Allah, suka ce Musa da wa kake magana? Yace da Allah. Bari Allah kenan muke ji? Eh, to ƙarya ne. Arina Allah jahara, inda gaske ne nuna mana Allah, ba za mu yadda ba sai mun gan shi. Waɗannan mutane su ne suka je suka yi kisan kai, suka zo Annabi Musa yanzu mun yi kisan kai, ka ba mu fatawa ya za a yi? Yace inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara, Allah ya ce ku yanka saniya. Suka ce atattakhizuna huzwa, kuma za ka mai da Musa karkaru ne? Mun ce fatawa, ka ce saniya, ina ruwanmu da wata saniya? Kala a'udhu billahi an akuna minal jahilin, yace Allah ya tsare ni in zama cikin wawaye. Haka Annabi Musa ya ta gwagwarmaya da su. To waɗannan su ne suka zo suka kafa aljam'iyyatul yahudiyya as-sirriyya. Gashi wannan littafi su kutun da guda manyan malamai suka zauna suka rubutu a kai. Ad-Doktor Mahmud Ali At-Ta'ib duk ya kawo tarihin su. Abin da suke faɗa da shi a duniya, addini da kyakkyawar ɗabi'a, duk inda aka ce addini su suna son su rugurguje shi. Christianity ne, musulunci ne, duk wani addini da ke da alaka da sama. To waɗannan su ne ƴan masuniya. Malamai sun yi rubutu da dama a kansu, ka je kai karatu dangane da littafin da aka rubuta al-adyan wal mazahib al-mu'asira, addinai da mazhabobi ƴan zamani. A nan ne aka samu babban malami ya zo ya rubuta littafi Faslul Maqal fima bainal ilmaniyyati wal masuniyyati min al-ittifaq, yace ga bayani fa dalla dalla game da alaƙar da ke tsakanin ƴan masuniya Freemasonic da su da ƴan ainihin wato ƙungiyar ba addini, ko Rotary Club, ko Lion Club, ko ƴan secularism. Ga shi ya tattauna magana a kansu. Ga shi Sami Afa Hassan shi ne ya rubuta wannan littafi, babban malami a Sheikh Safar ɗan Abdulrahman Al-Hawali shi ma ga shi al-ilmaniyya ya ce Rotary Club, the Lion Club, the secularism, yace nas'atuha tarihin yadda suka taso da tatawurinsu irin kai da komowarsu, wa asaruha fi alhayatil islamiyyatil mu'asira, da kuma irin mummunan tasirin da suke wa musulunci a yau rayuwar da ake ciki. Waɗannan jama'a qalilun min al-qilla, daga cikin littafan da malamai suka rubuta ɗan kaɗan ne ƙwarai da gaske, qataratun min duhuril ulama'i. To abinda muke cewa shine Yahuda wannan da suka tsaya suka yi nazarin ƙasashe irin ƙasar Falastinu, ƙasar Kosovo, ƙasar Bosnia, Chechnya da ƙasashen da ke Afirka irin ƙasashen Najeriya, Liberia, Sierra Leone, Ghana, Mali, Senegal, duk da suka yi nazarin ƙasashen nan sai suka ga waɗannan ƙasashen tarihinsu ya nuna musulunci yana da matuƙar ƙarfi ƙwarai da gaske. Wargajewar tarayyar ainihin Rasha, wato tarayyar Soviet, ta ainihin ba da dama aka gano da dama daga ƙasashen musulunci irin su Kosovo, Albania, Bosnia, Chechnya, waɗanda sun musulunta tun zamanin Sayyidina Umar zuwa zamanin Sayyidina Usman. To sai aka ga waɗannan in suka haɗu suka yi ƙarfi a duniya. Nan ƙasar Afirka, Najeriya, musulunci ya yi ƙarfi. Ghana, Sierra Leone, Mali, to shi ne sai aka ga wannan mataki za a ɗauka, shi ne aka fara ƙirƙiro da bala'o'in yaƙin basasa. Yaƙe-yaƙe ƙasashen ainihin Liberia, ƙasashen Sierra Leone, sai kaga yaro ya ainihin kama iyayen shi ya kace ku je ku samu documentary da CNN ta fitar awa 1 da minti 45 suka yi ana nuna wa shi dan jaridan yace ya sanya mana kashi 1 bisa 5 ne na irin ta'adin da yake faruwa a kasar Sierra Leone ni ina nan da video tape a cikin zaka ga yara kanana yan shekara 10 shekara 11 suke su so kashe iyayen su su so kashe mutanen garin sai a ba yaro ya hamfado da iblis ya sha ya saka ba imani a ranka sai a ba shi adda a ce duk wanda ka gani ka ainihin kashe shi amma ka je ka fara da uwarka da ubanka ta kuma dama mun gani ranar litinin din nan da ta wuce wannan litinin da nake magana wadda ce daidai da 31 ga ainihin wata wani soja da ke nan Zaria ya bugo min waya yana can a Sierra Leone yana daga cikin sojojin da ainihin aka dauka ya bugo min waya muke hira yace akwai sojan ainihin yan tawaye da ya tuba ya dawo cikin sojoji masu nagarta yace ba su labarin cewa ya kashe uwarsa da ubansa aka ce ya kai sai yace lokacin da zai fara kasakasan sai aka ce mai ya fara da uwarsa da ubansa yaje ya samu uwar da uban ya sa suka yi nindan suka durkusa tukuna uwarsa da ubansa fa ya taho da iblis ta buga kansa yasa almakashi ya datsa kunnan uban yake saboda yana karami uban yana gallaza mai azaba dan haka sai ya gallaza wa uban azaba tukuna zai kashe ya datsa kunnan uban ya datsa kaza ya daddatsa abubuwa tukuna sannan ya ainihin sa bindiga ya fata-fata da naman uban yace ita kuma uwa ba abin da take mai yana karami ba ta wulakanta shi dan haka ita zai mata one blow seven dani har bi daya mata agushi kawai ya tashe ta aiki jama'a wannan shine irin bala'o'in da suka saka mu a cikin mu ɗan Afirka haka fiddan mu zo muna kashe kawunan mu haka fiddan mu zo muna kashe kawunan mu da suka ga duk wannan bai yi musu ba shine fa kuma aka kirkiro allurai waɗanda shine 1970s zuwa 1980s duk yaran da ya makarantar primary ko secondary a lokacin an yi musu allurar ƴan rani wanda a wannan lokacin ne ainihin aka rinka zuba gubar cutar kanjamau a cikin waɗannan ainihin irin allurai da ake na ƴan rani daga haka ne wannan cuta ta kanjamau ta yadu ta ƙarfi a ƙasashen Afirka fiye da ko ina abin mamaki an ce cuta a America ta fara amma cutar ta fi ƙarfi a ƙasashen Afirka ina a Eastern Africa da irin Southern Africa ƙasashen Afirka maso gabas ko maso kudu a nan ne cutar ta fi ƙarfi wadda har ya kai shugaban ƙasar South Africa Afirka ta kudu na yanzu Sabo Mbeki sai da ya fito ya ainihin fito na fito shi da likitoci yace cutar kanjamau nan ƙarya ce aka ce me yasa yake ƙasar shi za a ce ta fi ko ina cutar kanjamau to in suka sako wannan cuta ta ainihin kashe jama'a da yawa sai su kafa karamin asibiti wanda zai rinka ainihin wai taimakawa waɗanda suke da larurar da kuma gidajen marayu duk ƴaƴan waɗannan ainihin mutane da suka mutu sai a tattaro su suna nan suna da gida anguwa guda a South Africa zaka ga lokaci zuwa lokaci sai nan tana zuwa ana hira da su ana hira da yaran sai kaji an sa yaro yana cewa Allah ya isa tsakanin shi da uwarsa da ubansa da suka yadda suka samu da kanjamau har suka mutu suka barci yau a cikin talauci da maraice duk wannan sharrin turawa ne to yanzu wata cutar sai suka ainihin kirkiro sai suka saka ta cikin auduga wadda ainihin ake rabawa ƴan mata a makarantun secondary da ainihin sauran wurare ana ta rarraba ƴan mata ana sadaka fi sabilillah ku kuma kuna ganin ta banza kuke ci to ba ta banza bace wannan auduga tana dauke da guba nau'i wanda yake duk wadda ta saka a farjin ta yayin jinin haila cututtuka ko ƙwayoyin cututtukan da ke jikin wannan audugar sai su rinka haurawa ta jikin jinin da ke gangarowa sai su rinka komawa suna makalewa jikin mahaifarsa yadda wannan larura in ta tashi ita sai ta tsufa ta daina haihuwa sannan wannan larura za ta tayar mata sannan dan duk da ya kwanta a cikin wannan mahaifata ta to ya shiga uku ya lalace da dangogin cututtuka iri-iri to shin wannan duk kanzan kurege ne gwamna kai yanzu a harkar ka ta accountancy za ka yi magana ne sai a ce kai kanzan kurege kai da kake accountant dan me za ka shiga fagen mu kai mana karambani addini musulunci ba zangayi a ciki babu karambani in za ka yi mulkin ka kai mulkin ka kai accountancy dinka harkar wa'azi kuma ta muke dole ne duk abin da maka zai zama barna ga al'umma mu gaya musu domin wannan shine haƙƙin da Allah ya dora mana wajibi ne malamin duk da bai faɗa haka ba Allah ya miki bama baman inuwa albarka saboda haka gwamna ka ji wannan da kyau allurar rigakafin nan da ake akwai guba a cikin ta akwai cutarwa a cikin ta kuma ba mu ne muka fadi ba a'a ƴan uwanka ne ƴan uwanmu ne ƴan boko suka fada su da kansu tun kafin malaman musulunci ma su fito su fada shi yasa ba mu muka kashe zoman ba rafiya a kai jama'an musulmi mun gane wannan da kyau ko kuma kamar yadda na faɗi cikin watan azumi wannan mas'ala ce wadda tana buƙatar a kira al'ummar musulmi a tattauna da su ɗaya bayan ɗaya ai musu wa'azi akan ta wallahi matsala ta wuce ma ake wai sai lokacin tafsiri ko lokacin karatu a dan taba ta kamata yayi a kira wa'azi ai gangan ko a wayar da kan musulmi kada wanda yadda wani mai fukafukan riga aljanu ya shiga gidan shi zai je wai yaran shi wani abin nan rigakafi in rigakafi ne waɗanda ba su da lafiya aka kasa wadatar da su da magani shin Najeriya da sauran ƙasashenmu na Afirka muna da buƙatar maganin rigakafin cutar da bata riga ta afku ba ne ko ku cutar da take bata yaɗu a cikin jama'a ba ko kuwa maganin cutar da tafi yaɗuwa a cikin jama'a gaskiya muna buƙatar maganin cutar da tafi yaɗuwa a cikin jama'a ne shi cutar malaria kowa san ta yaɗu a cikin jama'a cutar zazzabi ciwon kai da makamantan irin waɗannan duk in dai taimako ne to mun fi buƙata ainihin akan irin wannan typhoid fever ne duk muna da buƙata a taimaka mana akai amma dan me ba za a kawo mana magungunan waɗannan ba dan me babu likitoci akan waɗannan sai allurar rigakafi allurar rigakafin nan kuma a kashe miliyoyin kuɗi ai ta campaign ai ta jawo hankali sai a je a samu wasu ƴan ƙauyen malamai wanda ko da larabci ba su iya karatu ba ba wai da turanci ba sai a zo to algafata malam ai sai ku jawabi dan wasu malamai sun ce abin nan ba kyau to shikenan sai ka ji ƙarfin jin ya ɗauka ya ce eh wannan abu ba wani abu bane dan haka jama'a su bada haɗin kai su bada haɗin kai wannan taimakon musulunci ne kaji jaki wannan jakantaka ne wallahi duk abin da baka da ilimi akai karka suke ka shiga kai magana akan shi Allah madaukakin sarki ya kiyaye wannan labari da na kawo akan cewa cutar ƴan rani din nan da aka rinka wa yara allurar rigakafin ta a 1970 zuwa 1980 ba ni na bada labari ba amma mujallal London Times wadda ainihin aka buga ta ranar 11 ga watan Mayu lokacin miladiya na da 1987 wato 1987 ita ce ta bada labarin cewa wannan ainihin cutar kanjamau wadda ainihin wato aka biyo da ita ta hanyar gaggon bin aka ainihin yi mishi allurar daga nan kuma abin ya tsarsasu zuwa ga ainihin jama'a wannan jarida ita ce ta bada labari kuma a London ake buga ta ba ma a Najeriya ba London Times in kuka bi mu a hankali mun ce muna nan muna tattara bayanai na musamman akan allurar rigakafin nan insha Allah da kuma bayanai akan kungiyar masu niyya to za mu zo da har in Allah ya so lambar da zaka je ka buga a internet ka samu wannan jarida domin wannan jarida suna nan duk a cikin ainihin internet da sauransu to lokaci in ya zamu zo mu faɗi insha Allah yadda in ma jaridar zaka iya bugowa ka samu ta ga copin ta ras sai ka bugo ta a cikin computer ka insha Allah ta'ala Allah ya shiryar da mu sannan kuma akwai ainihin jaridar New York Times ita kuma wadda ake buga ta a America bara aka buga wannan ainihin jarida ta ruwaito cewa ainihin ana amfani da wasu sinadarai na ainihin ƙwayar kanjamau ta hanyar gaggon biri ana ainihin yin allura domin ta kai ga cutar da ainihin jama'a daga nan ne ainihin ake ɗibo irin wannan ainihin ƙwayoyin allurai ana kawowa nan ƙasashen Afirka ana ɗigawa yara a baka ana musu da sunan cewa ana musu allurar rigakafi wanda sai daga baya ne wannan cuta ta kanjamau kuma za ta zo ainihin za ta tashi haka nan mujallar da ke da suna Sunday Express wadda ainihin aka buga ta ranar 26 da ainihin watan October ta ainihin 1986 da ita da mujallar da ke da suna Patriot wadda ainihin aka buga ta a 4 ga watan July 1984 dukkansu sun ba da labari akan cewa waɗannan irin ainihin wato allurar rigakafi da ake yi ana tunkuɗowa ƙasashen Afirka ba dan komai ake tunkuɗo da su ba sai dan an ɓata sinadaran da ainihin wato gubar ƙwayar HIV ƙwayar ainihin kanjamau sida da faransanci duk an zo ana ta tarkata ana ɗigawa ƴaƴan jama'a yadda sai nan gaba cutar sai ke kamari ke ta kashe mutane sai zama yanzu ma ba sai turawa sun wahalar da kansu sun aiko da makamai sun samu tsafelo sun samu URF sun a kawai haka fiddan kai da kanka an yi maka allura tun kana karami dan haka ka girma kawai sai larura ta faru gare ka shikenan sai ka fadi ka mutu dan haka jama'an musulmi wajibi ku san wannan kai kuma gwamnati in kai wannan magana akan jahilci ne to ka tuba ka san cewa mu ba ma wa'azin kanzan kurege ba ma ƙarya a wa'azi duk abin da ka ji mun fada ne an bayyinatin muna da dalili akan haka da muka fada wannan kuma kaɗan ne daga cikin ainihin sharrin ƙungiyar masoniya Freemasonic kuma kana jin turanci zan saka ainihin kasar din wani shahararren malami ba amerike wanda ya tattauna wannan matsala ɗaya bayan ɗaya dangane da ainihin kusan jimillar abin da ne bayani din nan da kuma ƙari akan haka amma kafin nan gwamnati ta sani da cewa ƙungiyar Freemasonic ba su bakko a baya ba kuma akan toci wannan kasar da ke hannuna wannan malami da amerike shi ne ya ƙara yin wa'azi da lacca game da irin yadda ainihin su ɗan ƙungiyar masoniya suka biyo suke fata-fata da harkar bai
kasar wannan kasar ba shi ne zan sa ainihin a yanzu ba wannan yana magana akan irin sharrin da su almasuniya Freemasonic suka game da harkar tattali harkar banki ta ina suka bullowa an kartoci da sauransu jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko sannan waɗannan littattafai kuma da na kawo kamar yadda na ce kaɗan ne muna nan da su birjik da suka tona asirin Freemasonic da sauransu za ka ga irin hittarsu irin yadda suke bullowa ta hanyar rigakafi ne ta hanyar kaza ne ta hanyar kaza ne ta hanyar duk yadda za su yi su bata su lalata wa jama'a rayuwa abinda ainihin suke yi kenan Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu amma kaɗan daga cikin ainihin wancan kasar da nake ishara zuwa gare shi wanda wannan shehin malami a kasar Amerika ya wannan lacca ba shi don na ka ji shi da kai da sauran jama'a
as a one-step in the world's world as a man. However, in reality, it is nearly a orchestrated the behavior without knowing the strategy to control and measure the event. In fact, it has done so for centuries. Can you tell us that it undermines every major law of revolution and recession and control everything you read, everything you hear, and everything you see? There's a willingness to indoctrinate the entire populace to their way of thinking and have infiltrated pre-position in places of authority, and it has been shadowed as it follows a new political order, a new economic order, and more sinister, a new religious order. The ultimate aim is to create global domination, and they will stop at nothing to reach their goal. The goal that was outlined in a speech given by former President of the United States, George Bush.
What is at stake is more than one false hatred. It is a big idea. A new idea.
However, the origins of this global plan were not created in the offices of the White House. In reality, they lived low in another world. This time, the year is 1095. And the quote, comment.
Zaka ji kusan maganar farko da ya fara bada muhimmanci a kai shi ne dangane da ainihin irin makircin da Yahudawa suka yi dangane da ƙasar Falastinu da kuma ainihin yakin da ake a ƙasar Saddam Hussein. Waɗannan na daga kaɗan daga irin matsalolin da ya taɓa. Sannan ya zo ya taɓo matsala dangane da ƙayyade iyali da irin allurar da ake ta family planning. Dan kaɗai ba ki san haihuwa ki je a yi miki allurar wata uku ko wata shida ko makamancin haka. Da irin haɗurran da ke cikin irin wannan allurar. Yazo kuma ya taɓo kan ainihin cutar kanjamau ɗin har ya taho zuwa kan wannan allurar rigakafi, sannan ya taho kan ɓata tarbiyyar yara, ya taho kan matsala dangane da Dajjal. To daga nan ne ya ainihin rufe wannan matsala ɗaya bayan ɗaya, ya tattauna ga ainihin manufar da ita wannan ƙungiya ta masu niyya ne ce ce babban manufarta. Wannan kaset za ka iya samun shi ko ta hanyar wurinmu insha Allahu ta'ala awa ɗaya ne, kamar yadda wannan kaset ɗin da ne ishara a kai shi ma na ɗazu. Dangane da makircin da su waɗannan 'yan ƙungiyar Freemasonics suke dangane da harkar tattali da harkar banki shi ma awa ɗaya ne. To muna nan da irin waɗannan kasussuka da dama waɗanda sun taho ne daga Ingila da Amerika ta hanyar 'yan uwanmu musulmi da ke can waɗanda suke da'awa ta ainihin sunna, suke ta tona asirin irin waɗannan ainihin manufar 'yan uwansu na jini, wato ainihin Turawa da kuma ainihin Yahudawa jimillarsu. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Daga ƙarshe ga ainihin wata ainihin takarda har wa yau, wadda ita ma daga internet ne muka ainihin bugo muka fitar da ita, dangane da sharrin su waɗannan ƴan ma'asuniya, wato su ƴan Freemasonic, suna talla da kuma dai yaɗa ainihin manufarsu. Kaga wannan takarda kusan shafi 40 ce gata, duk game da ainihin tallan manufofinsu ne da suke yaɗawa a duniya. Sai suka yi mata ainihin kirari Church of the Satan, cocin shaitan. To akan haka za ka bugo ta koda a internet, churchofthesatan.com. kana bugo haka insha Allahu ta'ala za ka samu waɗannan takardu har ma fiye da haka ainihin a cikin internet, don waɗannan wasu daga cikin waɗanda muka tayo da su ne. Suna nan dai da yawa, da a wasu suke yaɗawa a cikin kasusuwan radio, audio kenan, da kuma kasusuwa na ainihin video, da jaridu, da mujallu, da makamantansu. Na daga cikin kasusuwan da suke yaɗa da a wasu da ainihin samari waɗanda suke ƴan iska, area boys, the homeboys, da ƴan iska masu jin disco da music, irin kaset ɗinsu duk wanda ya rikice, in ya birkice to sai kuma kaji ana salati ga shaitan. Madadin kaset na recorder in ya birkice, in ka sa shi zaka ji yana wu, yana muguwar murya, baka jin abin da yake faɗi. Su duk kaset ɗin da ya fito daga Freemasonics, idan ainihin aka birkice shi, in ya koma sai kuma kaji yana wani music, yana kiɗa cacacacacacacac, kaji ana kiɗa anewa shaitan salati. We are worshiping the Satan, haka za ka ji suna ainihin irin wannan shigantaka. To shi yasa wajibi ne, wallahi wallahi tallahi wajibi ne, a tattali gogaggu ƙwararrun malamai masu bincike su zauna su ne musulmi irin wannan aikin, suna bincike suna faɗa musu wannan haɗarin. In ba haka ba, wallahi musulunci an tayar ma fatattaka shi ko ta ina. To kuma su sharrin waɗannan mutanen, kamar yadda na faɗi, ba wai musuluncin kaɗai ne ma suke hari ba, a su suna harar kowane ainihin addini. Su waɗannan mutanen su ne suka lalata addinin Kirista. Na daga cikinsu wannan Paul Bulus da suka shigo suka lalata ainihin addinin. In ka karanta injila shi ta farkon sura ko farkon aya ta injila wadda ke cikin ainihin Bulus, abin nan Paul, za ka ji yana cewa yayin da na ga masu rubutu suna ta rubutu, masu jawabi suna ta jawabi, ni ma sai na ga dacewar in ainihin rubuta abubuwan da ka faɗa mini a cikin mafarki, ya Theophilus, wato ya kai Annabi Isa. Wato shi Bulus ɗin nan ba almajirin Annabi Isa ba ne, maƙiyin Annabi Isa ne, maƙiyin ainihin mutanen Annabi Isa ne, ba Yahude ne, ya kashe jama'a Annabi Isa kisa na haƙiƙa. Da ya ga ya kashe yadda ya kamata, sai ya ce to kam yanzu ya yi rabin aiki, rabi kuma shi ne zai shiga cikin addinin ya dama dama da shi. To ya zai, sai ya zo ya fake da babban sahabin Annabi Isa, Barnabas, wadda dama kalmar Barnabas ta samo asali Barnabe, ai bawan Allah, ma'ana sahabi ne na Annabi Isa kwatankwacin As-Siddiqul Akbar, Abubakar Siddiq, Allah ya ƙara mishi yarda. To haka Barnabas yake ga Annabi Isa, sai shi wannan Bulus ya lallaɓo gurin shi ya ce, yanzu dai na gane kuskure na da ne ta kashe jama'a ku, don haka ina son in tuba in karɓi addininka. To shi ainihin lokacin Annabi Isa Allah ya riga ya ɗauke shi, don haka Barnabas ne ke jagorancin al'umma. To dattijo ne, sai ya ga to shi kenan wanda ya tuba, ai babu komai, ka zo a ci gaba da tafiya da kai. To sauran almajirai ƙanana da ke ƙarƙashin Barnabas sai suka ce faufau, ba za su taɓa yarda da Bulus ba. Akwai wata manufa da ta kawo shi, ita ce ya gama kisan ƙare dangi, kuma zai zo ya gama lalata su a cikin addini. Don haka irin su Marcus sai suka ce sam, ba su amince da shi ba, akai ta rikici, akai ta ɗauki ba daɗi. Daga nan ne har ya zo ya ƙirƙiro wannan injila, ya ce wai ya ga masu rubutu suna ta rubutu, sahabban Annabi Isa suna ta rubuta injila, masu wa'azi suna ta wa'azi. Shi ma sai ya ga cewa ya dace, tun da ya yi mafarki da Annabi Isa, to shi ma ya rubuta abubuwan da Annabi Isa ya gaya mai a mafarki. To sai ya zo da Bible ɗin shi, sai aka ga ita ce Bible ta farko da ta zo da cewa Isa ɗan Allah ne. To sai ruɗani. To wannan mutum bai zauna da Annabi Isa ba, kuma tsohon maƙiyin Annabi Isa ne, kuma yanzu ya zo ya ce ya tuba, ya zo da littafin da mu mun zauna da Annabi Isa mun rubuta abin da ya faɗi. Shi ko ya ce a mafarki ya ga Annabi Isa, yaushe za a ce maganan mafarki ta zo saɓanin ta ido biyu, kuma a ce wai ta mafarkin nan tafi inganci? to sai rikici ya rude, ashe ya hada kai da sarki Constantine, sarkin kasar Constantinople. Shi wannan sarki shi kuma a cikin aqidar shi komai Allah ne, komai Allah ne. Don haka sai suka hada kai zasu zo zasu bata wa Kiristoci aqida. Don haka shi sai ya shigo cikin addinin sai ya ce Allah uku ne, Allah Allah, Isa Allah, sannan Maryamu Allah, ko kuma mala'ika Jibrilu Allah. To da rikici ya rikici, sai aka ce to yanzu wurin wa za a tafiye mana ainihin hukunci, alƙalanci. Sai shi ya ce to abin da ya kamata, ga wani sarki can wanda shi bai da addini, in muka kai wurin ƴan uwan mu mabiya Annabi Isa, in sun goyi bayan wane, me wa za a ce dan dan kungiyar su ne. In muka kai wurin Yahudawa, me wa za a ce makiya ne. To ga wani sarki can shi bai da addini, a je a kai ainihin alƙalanci wurin shi. Kun ga aikin haɗa kai din. Ana zuwa sai aka ce to kowane sahabin Annabi Isa ya kawo nashi babul din da ya rubuta, duk suka kawo, kowa ya kawo, shi ma Bulus ya kawo tashi, aka zo aka rufe, aka rufe ta da kwano ko kwangiri ko baho ko roba, da sharaɗin cewa in gari ya waye dukkan babul din da aka gani sama akan kwangirin nan, to ita ce Allah ya zaɓo ya ce ya yarda da ita. Kowa ya yarda suka ce sun yarda, kowa ya yarda suka ce sun yarda, shikenan. Domin wannan na daga cikin mu'jizar addinan zamaninsu, tun daga Zakariya lokacin da rikici ya rikici akan Maryam wa zai rike ta, sai aka ce kowa ya kawo alƙalamin shi, in aka jefa a ruwa duk wanda alƙalamin shi ya tsaya tsaya a ruwa to shine zai rike Maryam. To suna da irin wannan tunanin a cikin rayuwar addininsu, don haka aka kife waɗannan billita ta fai da ainihin kwangiri ko kwano ko roba. Daga riyawa ya kawai sai aka ga wannan ta Paul, ita ce a sama wadda ke cewa Isa Allah ne kuma Allah uku ne. Sai sahabban nan na Annabi Isa suka ce wannan makirci. To sai sarki Constantine ya hada kai da Bulus cewa to duk wanda ya musu kawai a kama shi a kashe. Don haka Barnabas da shi da Marcus sai suka janye jikinsu sai suka yi gudun hijira. Iyakan labarin da Bible ya bayar game da su cewa ana tsammanin ƴan fashi da makami ne suka kama su suka daddatsa su don an gagawa su a daji. Iyakan labarin Barnabas da ainihin Marcus kenan a cikin Bible. To wannan ainihin Injila sai ta zo sai ta samu shiga cikin sauran injiloli. To duk wata aya da ta kama da ayar da ta zo cikin ta Paul wadda ke magana akan ɗayantakar Allah nan da nan, sai a bi a canza ta sai a maida ita yadda ta Paul ɗin nan ta ce. Don haka sai ka ga kusan kowace Bible da ke cikin ainihin kowace riwaya da ke cikin Bible, matuƙar wannan New Testament ne, sabon alƙawari, sai ka ga akwai ayoyi masu karo da juna. Wata aya tana cewa Allah uku ne, wata aya tana cewa babu wani Allah sai ainihin Allah shi kadai. To irin waɗannan ayoyin daɗaɗɗun kenan. To waɗannan kuma sababbin ne sai suke contradicting kansu. Ka je ka karanta littafin Ahmad Didan, Is the Bible God's Word? Shin littafi mai tsarki magana Allah ne kuwa? Ka je ka karanta wannan kuma ka samu kaset ɗin shi na video da na audio ka saurara ka ji. A taƙaicen taƙaitawa jama'a, wannan hanyar ita ce Bulus ya bi ya lalatar da addinin ainihin Krista. To wannan shi din nan Bulus yana ɗaya daga cikin ƴan masoniya ne, ƴan Freemasonics din nan. To shi ne yanzu kuma zamani ya juya sai suka sake juyowa ta wani ainihin fannin. To yanzu ƙarshe-ƙarshen sharrin kuma da suka yi mako biyu da suka wuce na baku labari da muka bugo internet, sai kuma muka ga wani kuma sharrin sabo. Shi ne me, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala bina fa'tu bi suratin min mithlihi. In har kuna shakkar abin da muka sauka wa bawa mu Muhammadu cewa ƙarya ne, to ku zo da irin abin da ya zo da shi. Wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqina. Kuma ku nemo waɗanda za su shaida ku, amma fa banda Allah, indai ku magaskata ne akan abubuwa. Sai suka fassara wannan aya bayan da suka kawo mataninta da Larabci, suka kawo ta da ainihin transliteration, wato karatunta da harufan Turanci, sannan suka kawo fassararta da Turanci, sannan sai suka ce to su suna da ayo surori guda uku waɗanda suka kirkiro irinsu ɗaya da na ainihin Alkur'ani. Na daga cikinsu akwai suratul iman, ga ta da ƙira'arta da komai da wasalinta da komai da komai, kamar yadda ainihin suke ziryawa cewa irin surorin Alkur'ani ce. To shin yanzu irin waɗannan abubuwan jama'a ba wajibi ne mu tashi mai da'awa daidai da zamaninmu ba? Yanzu akwai sauran kuma a ci gaba da da'awa irin da'awa zamanin da ake iyaye da kakanni a ajiye malami turmi a tsakanin kuka da darbejiya ya zauna yana ainihin faɗin ƙarya, ana bashi kuli-kuli da auduga yana ci, ana miƙo mishi ruwan randa yana sha. akwai sauran irin wannan bukatar wa'azin ba a bukata, dole ne a yi wa mutane daidai da zamanin su domin kawunan su su waye. Waɗannan dai kaɗan ne daga cikin sharrin Freemasonic, ka je ka samu waɗannan ainihin abubuwan duk zaka gamsu da bayanai insha Allah. Amma matsala dangane da allurar rigakafin nan wadda ake yi a yau a Najeriya, mun samu wani dan uwa daga cikin ƴan uwa musulmi waɗanda nake zuwa nake musu karatun Sahihul Bukhari a Kaduna, mai suna ainihin Malam Ibrahim Baba Kera, ya rubuta ga ta takarda ta musamman akan haka, rigakafin shan inna kuma kirkin Yahudawa. Taken takardar tashi kenan, shafi biyu ce, ya tattauna matsalolin nan ɗaya bayan ɗaya da dalilai tare da kawo hujjoji da ainihin shaida akan maganganun shi. In Allah maɗaukakin sarki ya so, duk musulmin da yake da buƙatar wannan za a ainihin printin da yawa yadda kowa zai samu insha Allahu ta'ala. Da Hausa aka rubuta ba da wani yaran ba, kuma a faɗi magana a kawo dalili. To duk irin waɗannan ƴan gunsugulu masu kaiwa gwamna gulma, duk sai ku kwasa sai ku je ku kai mishi, ku ce to gwamna Albani kuma yanzu ga jawabin da yi. Duk waɗannan dai aiki ne ainihin wanda ya sami mu masu da'awa, ba dan komai ba dan gwamna ya shiga harkar mu. Gwamna akanta ne, dan siyasa ne. Ya ce malamai na ƙarya, suna kanzon kurege, suna wa'azi suna cewa allurar rigakafi akwai cuta a ciki. To ba kanzon kurege muke ba, mu ba makaryata bane, amma ƴan siyasa su ne makaryata. Allah ya kiyaye. Mu ci gaba da karatu. As-sarimul battar fi tasaddi lis-saharatil ashrar, takobi mai kaifi wajen tinkarar ainihin bokaye masharranta. Wane mutum? Malam yace al-faslu thamin, fasli na takwas, ilajul aini, maganin kambin baka, cutar kambin baka ko kambin ido, menene magananta? Inda kuma ta ba a jiya mun dan fara shiga wannan wurin inda malam ya dan sauke tauraruwa kadan, yace hunaka bahsun qayyim bi unwan al-ainu ta'lifu Ahmad ibn Abdurrahman, al-ainu haqqun ta'lifu Ahmad ibn Abdurrahman ash-Shumayri, wa qad naqaltu minhu ba'd an-nuqul fi hadha al-fasl falyuraja' fa innahu muhim. Ina fata an gane. Malamin ainihin yace akwai wani bincike mai daraja, wato an samu wani gogaggen malami mai suna Ahmad dan Abdurrahman ash-Shumayri, ya tsaya ya tattauna matsala, ya sa wa matsalar suna al-ainu haqqun, kambun baka gaskiya ne akwai shi. Malam Wahidu Bali yace ya dauko maganganu da dama a cikin wannan littafi, ya kawo cikin wannan nashi littafin As-Sarimul Battar. Jiya na zo muku da wannan littafi, a yanzu ma gashi ina ƙara nuna shi ga waɗanda ba su sani ba. Al-ainu haqqun, Malam Ahmad dan Abdurrahman ash-Shumayri, babban malami ne, ya tattauna matsalolin ɗaya bayan ɗaya masu cewa ƙarya ne kambin baka, ƙarya ne matsala aljanu, ƙarya ne kaza, duk ya biya son ya tanka alqur'ani da hadisi ya markaɗe ainihin ra'ayoyinsu. Allah ya saka mishi da alheri. To jama'an musulmi, sai mu ci gaba. Malam ya ce al-adillatu min alqur'anil karimi ala ta'siril aini, dalilai daga alqur'ani mai girma akan cewa kambin baka yana da tasiri. Gaskiya kambin baka akwai shi, bayan akwai shi ma yana da tasiri. Jama'a musulmi, kun ji tsarin da muke kiran mutane fa zuwa gare shi kenan. Duk sanda ka tashi magana wadda take da alaka da addini kai tsaye, sai ka ce Allah ya ce kaza a cikin Alkur'ani, hadisi manzon Allah ingantacce, littafi kaza kaza. To sannan kuma sai ka ga haka malamin yayi, bayan da ya ce al-adillatu min al-Qur'anil karimi ala ta'siril aini, dalilai daga alqur'ani mai girma game da tabbatar da cewa kambun baka yana da tasiri, sai ce al-adillatu min as-sunnati an-nabawiyya ala ta'siril aini, dalilai daga cikin sunna annabi game da cewa kambun baka yana da tasiri. Wane mutum? Malamin kuma sai ya ce aqwalul ulama'i fi haqiqatil aini, maganganun da malamai suka yi, malaman musulunci, game da tabbatar da cewa akwai kambun baka. Ma'ana yanzu ana koya maka haka ake musulunci, duk sanda za a yi magana sai a ce Allah ya ce, annabi ya ce, malamai sun ce kaza. Amma ka a fara da malamai sun ce, daga baya Allah da annabi su zo baya, a'a an yi kuskure, ko kuma a manta da Allah da annabi, ai ta kawo malamai malamai malamai, duk wannan mummunan kuskure ne. Abinda ake cewa kullul ulumi siwa alqur'ani mushtaghila illa alhadisi wa illa alfiqhi siddini, العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك فوسوسة الشياطين. أتي من علمي الله ياتي حدثنا من ذا الله ياتي سنن باب ليتي ما لم يسنشيتي انكو باهك بإسكنشيني باتلوكتشيني. دماء انغانو انن دكيو to abinda muke kiran jama'a malaman islamiya in aka tashi a fara koyawa yara karatun addinin musulunci to qur'ani za a fara ka ce ai qur'ani na da wahala Allah da kanshi yace wa laqad yassarnal qur'ana lizikri fa hal min mudakkir mun saukake alqur'ani a karanta ai aiki da shi Allah yake ko akwai mai hankali da zai lura cikin ku yanzu nan jama'a Allah yake da sauki kai kace da wuya jama'a mun gane wannan dan haka a koya wa yara karatun alqur'ani a koya musu sunna sannan sai a koya musu maganar malamai kar ku bude islamiya ku fara da ahlari ko qawaidi kun yi laifi wannan ku fada ku ce albani ya fada babu shakka laifi ne mummunan laifi a bude islamiya a fara da ahlari a a fara da alqur'ani da hadisi sannan bayan lokaci yara sun nuna sai kuma a kawo musu ainihin ahlari ishmawi iziya risala sai kun ga sun fi kyakkyawar fahimta waɗannan littattafan fiqhun mu domin ne magana ce mai daɗi ta shiga cikin kwakwalansu maganar annabi sallallahu alaihi wasallam baka ji shirin ainihin karatun hadisi na gidan rediyon Kano ba suka ce zance mai daɗi zance mafi daɗi shine ne karatun hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam to in aka ainihin koya wa yara qur'ani aka koya musu hadisi sai kuma ai ta koya musu zantutukan malamai sai kaga kowa sun bashi matsayin shi amma kwatankwacin fa irin wannan mummunan misali shine misalin da ne a baya cewa mutum ne a ce an haife shi yana shekara 2 sai aka dauke shi sai aka kai shi wurin wani kawun shi sai bayan da ya shekara 30 sannan aka dawo da shi wurin uban shi na hakika sannan aka ce wannan din nan shine ubanka shi da ba a taba ce mai wannan kawun kawun shi bane ana ce mai uban shi anya kuna jin daga baya zai iya baiwa wannan uban shi na hakika girma na hakikanin uba ba zai iya ba saboda zuciyar ta riga ta dasu akan cewa wancan da ya girma gurin shi shine uban shi to haka ake gama a fara da alqur'ani da hadisi sannan a sa fiqhu kun ga an yi mana adalci wannan magana ba su ka fiqhu nake ba amma ba a mana adalci ba sai a ji a ce mun soke fiqhu to jama'a idan lazumin mazhabi mazhabi ne ma'ana yanzu in dai mun soke fiqhu laifi ne to mun dau wannan laifin kai kuma ka dauki laifin ka soki qur'ani ka soki hadisi tunda da ya gabatar da alqur'ani da hadisi akan fiqhu suka fiqhu ne ba shakka wa ana awwalut ta'inina to ni ne na farkon masu suka fiqhu in dai haka ne to kai kuma mun lazimta maka wannan mazhabin gabatar da fiqhu akan alqur'ani da hadisi sukar alqur'ani da hadisi ne dan haka kowa ya tsaya a haka mu je gaban Allah ni na yadda in je gaban Allah da wannan matsalar cewa na gabatar da qur'ani da hadisi akan fiqhu kai kuma ka dauki nauyin kai ma zaka je gaban Allah akan ka gabatar da fiqhu akan qur'ani da hadisi ni da kai a gadan wuta sai dai malam yace awwalan hujjar farko ta cikin alqur'ani qala ta'ala Allah yace wa qala ya bani la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqa وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ومن إتتي سورة يوسف آية 67 زوا 68 Allah madaukakin sarki yace wa qala ya baniya wannan mas'ala ce mai tsawo jama'a domin rikici ne dangane da annabi Yusuf da ƴan uwan shi da kuma mas'alar da ta shiga tsakanin su da mahaifinsu mas'alar nan ta fara daga hasada ne annabi Yusuf Allah ya mai baiwa tun yana karami yi mafarkin ya ga taurari guda 11 sun fadi suna ainihin gaishe shi su ne mai sujuda. Ya ga rana da wata dukkansu sun haɗu sun fadi suna gaishe shi. Da ya gaya wa uban da yake uban annabi ne masani ne game da ilimin fassarar mafarki, sai ya ce kai Yusuf kaga wannan mafarkin kaka gaya wa kowa, domin shi ya gane cewa wannan yaron Yusuf nan gaba zai zama babban mutumin da duk gidan nan sai an zo ana gaishe shi ana girmama shi. Domin a shari'ar su to manya na durƙusa wa ƙanana, ma'ana in ka zama kaza in ubanka ya danka sai durƙusa ya gaishe ka saboda girmama, to suna irin wannan a shari'ar su. To da yaji tsoron hassadar ƴan ubantaka, domin da Binyamin da Yusuf suke ɗaki ɗaya su kuma waɗancan ɗakin su ɗaya, dan haka yake karka gaya musu. To amma abinka da yaro sai yace na yi mafarki amma baba yake kan gaya muku, suka ce menene ka zaka bayyana a amma ka ku ce na faɗa muku fa, to shikenan shikenan, to matsala ta wuce. Nan da nan sai suka yi taro, kun ga ko yaron nan nan gaba zai zama wani babban mutum, to ai kokarin batar da shi shine aka zo. Baba baka amincewa da mu, mu baka yadda da mu akan Yusuf ba, sai ka ce mu ragwaye ne kaza 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 kaza, yace ina tsoron kar ku tafi da shi ne kerkeki ya zo ya cinye shi ko kuma kuna can kuna wasa. Suka ce haba ainihin asara, karfi irin mu samari na biya karfi a ce kerkeki zai kwace karamin yaro a hannun mu, ai ba zai yi ba kaza kaza, ka ba mu shi mu tafi. Nan da nan suka je da Yusuf, suka je ainihin suka dauke shi suka je Farijiya, bayan sun nakada mishi duka suka cire rigar shi suka yanka dabba guda suka nannada jini ainihin a jikin wannan tufafi na Yusuf. Can dare sai suka taho wurin uban suna kuka, uba ya fice lafiya, suka ce baba abin da ka faɗa ya faru, dama abin da babba ya gani ko yaro menene yaro ya gani ko da bai babba ya gani ko da yaro ya hau dutse kaza kaza tudu ba zai gani ba, to kaga dai abin da ka faɗa kirkeci da ya cinye Yusuf. To uban sai ya natsu, da ya natsu sai ya ɗaga riga, wannan ce rigar Yusuf, eh ya jujjuya ya ce kai amma kirkecin yana da natsuwa, yanzu ya zare ɗana tsaf a cikin rigar ya cinye shi da yaga ba, sannan ya dawo ya zuba jini ya ce to tsakanina da ku